الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى تدوكا من دنجي نيهو Muhammad lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 14 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani kafin darasi na yau ba da fi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am wani misali macen aure ce ɗan uwar ta ba ta da lafiya a wani gari za ta iya tashi ta kanas ta yi bulaguro ta je ta ziyarce ta wani misali ya halatta mace ta tashi ta yi bulaguro ta je domin ziyarar dangi da sauransu a takaice kamar haka ne kake ne
ba shi guda ne kuma tana so ta je ganin mamman ta ne to amma mamman ta can sai da ka hana ta zuwa ci to amma mamman ta ta ko kuma kan mamman zaman banza ne take zaman kan take kawai kowa ya tabbata haka ne shi yake halitta a bar ta tsaye wurin wannan wuri babu hadari
to tambayar ta ka kamar kusan biyu ce mutumin da ya zamantu mai keta dokoki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai kusaci tsakaninka da shi shin ya halatta ka je ka ziyarce shi ko bai halatta ba kamar misali dan uwanka ne na zumunta sai dai ya kasance mutum ne wanda yake mai keta dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu na biyu a karkashin tambayar ya halatta mace ta yi bulaguro ko bai halatta ba baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro ba tare da muharraminta ba kuma wani irin bulaguro ne hatta da bulaguro na haji baya halatta mace ta yi ba tare da wanda yake muharraminta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa baya halatta ga duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro bulaguron da ya kai tafiyar yini da dare masafata yaumin wa laila a wata riwaya bulaguron kwana uku a wata riwaya kasa da yini da dare manzon Allah ya ce sai dai tare da mahaifinta ko danta ko dan uwanta wa kokani ko kuma amminta ma'ana wan mahaifinta ko kanan mahaifinta ko kuma mijinta manzon Allah ya ce auzu mahramin minha ko wanda yake muharraminta wanda dai haramun kinsa ne ya aure ta to dan haka anan kasancewar ta tashi ta kanas domin ta je ta ziyarci wannan mahaifiyar ta alhali tafiyar kubulaguro ne baya halatta dole sai da muharrami kuma anan abu na biyu kasancewar in dai dan uwanka ne ko da ba musulmi bane ba, to wannan akwai zumunta tsakaninka da shi, zaka je ka ziyarce shi, kuma da duk abin da ya dace na kyautatawa zaka iya masa. An gane ku? Kasancewar wannan mahaifiyar ta ce saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da mahaifiyar take yi baya nuna cewa zumunta ta yanke tsakaninsu. Mahaifiyar tana da haƙƙin ita diyar ta je ta ziyarce ta, ta kyautata mata, illa kasancewar dole shi mijin yayi kokari ya abuce ta su tafi, ko kuma a samu wani wanda yake muharraminta, ko ya tura wani kananta yazo sai su tafi tare. An gane ko? Ko wani wanta, ko mahaifinta, ko wanda yake muharraminta. Kamar yanda wato Asma'u diyar Abubakar Allah ya kara mata yadda, mahaifiyarta ta tarda ta birnin Madina. A lokacin nan mahaifiyar bata musulunta ba, tana matsayin kafira. Sai Asma'u take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace ya Rasulullahi, gaya mahaifiyata ta zo kuma ta buƙaci cewa in kyautata mata, shin ya halatta? Manzon Allah ya ce ƙwarai kyautata mata. Don haka kuma nassi ne na Alƙur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, uwa da uba idan sun zamanto kafirai, Ubangiji ta'ala ya ce ka kyautata musu wato a nan duniya, wato da hali wanda yake kyakkyawa, ma'ana ka abuce su da hali wanda yake na kyautatawa. Duk wani abu wanda yake na kyautatawa ko da ba musulmi ba ne ba, uwa da uba, to wannan suna da haƙƙi a kanka na kyautata musu. Hakanan waɗanda kuka haɗa jini da su danginka, wannan akwai zumunta tsakaninka da su. Illa kasancewar iya abin da yake haramun a kanka shi ne saka san su da ƙaunarsu a cikin zuciyarka daidai da misu ƙara zaba, domin baya halatta musulmi ya ƙaunaci arne ko mun kusacin shi da shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية. وبنجي تعالى يجي بزاك ساموبا جماعة دسكي إيماني دا الله دران الكيامة بزاك ساميسو بسنا كونر دوبون دي سابا ما الله يسابا ما منزنسا واندي يهن ريقا دا وبنجنسا دا منزنسا. Ubangiji ta'ala sai ya ce walau kanu aba'ahum, ko da uwayensu ne waɗanda suka haife su da cikinsu. An gane ku? Ko da uwa ce ko uba ne. Sai ya ce au abna'ahum, ko ƴaƴansu ne, au ikhwanahum, ko ƴan uwansu ne, au ashiratahum, ko danginsu ne. Kauna ita ce ba ta halatta, amma mu'amala ta yau da gobe tsakaninka da arne kana iya yi, musamman ko mun kusacin ko mun nisan shi da tsakaninka da shi, ko mun kusacin ka da shi. Na'am.
Wannan tambaya ta na kuma driver da aikin shi daukan karuwai da kike fuska ma kasuwa kasuwa sai ce kuma yana kuma da su shi da aikin wannan nashi.
Wani ne ne matsayin musulmi ya zamanto yana taimakawa akan aiki na saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Haramun ne duk wani aiki da ya tabbata cewa saba ma Allah ne, saba ma manzansa ne, baya halatta musulmi ya kawo agajinsa. An gane? Sawa'an taimakawa ne za ka yi ko kuma kuɗi za a baka ka yi wannan aiki, baya halatta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ajiye mana ka'ida a kan haka, wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan, kar ku taimaka ma juna a bisa ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka. Na'am.
Kamar irin mata da suke koyar da haka da kamar mijin ya ba su izini da kai irin koya wannan hadisi yana wannan haka.
Waya a takaici, mutum yana iya ba ɗan uwansa musulmi izinin saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala? Baya halatta, dan ba kai ba ka halicce shi, kuma ba kai kake da mallakar shi ba. An gane ku? Don haka ko matarka ce, baya halatta ka bata izinin wani aiki wanda ƙarƙashin aikin saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kuma ko ka bata izinin a matsayinta na mumina, baya halatta ta miƙa wuya ta yi maka biyayya. ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gitta mana la qa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, dan haka cewa mijinta ya bata izini wannan bai badu ba, saboda Ubangiji ta'ala shi yake bada izini akan abin da ya dace, kuma shi yake hana izini akan abin da bai dace ba. Dan haka duk abin da Allah ya haramta ba wanda ya isa ya baka izini cewa kai ko uwa ko uba su ne da suka fi kusaci da kai. Ba sahihancin hadisin ba, menene matsayin hadisin da yake cewa ku karanta suratu Yasin ga matattu? Bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne dhaifi. In ma ya inganta kuma ba ana nihin bayan ya mutu ku zo kan kabarinsa ku karanta masa suratu Yasin. In ma ya inganta abinda ake nihi wanda ke cikin fitar rai, hali na fitar rai, ku karanta masa suratu Yasin kamar yadda yake laqinu mautakum la ilaha illallah, anan bi itibari ma sayakun, domin duk wanda yake cikin halin fitar rai karshen sa shine mutuwa. A takaice hadisin bai inganta ba, don haka al-Imam Malik bai yadda ba da a karanta ma wanda yake cikin halin fitar rai suratu Yasin. Dan ka koma cikin muqaddima ta risala, a cikin baban di wanda yake cewa babu ma yuf'alu bil muhtada, baban da ke bayani dangane da abin da ya dace a aikata da wanda ke hali na fitar rai. A nan sai yake cewa wasu daga cikin malaman malikiya, sharin malaman malikiya shine Ibn Habib, ya so idan mutum yana cikin fitar rai a karanta masa suratu Yasin, sai yake cewa walam yara malikur rahimahullahu zalika amran ma'mulan bihi, yace al-Imam Malik Allah ya ji kansa baya ganin cewa wani al'amari ne wanda za a karba a yi aiki da shi karanta ma mutumin da yake cikin halin fitar rai suratu Yasin, domin hadisin bai inganta ba. Kaga anan zai nuna maka rashin fahimtar wasu daga cikin malamai, wanda wasu ke bayan mutum ya mutu su zo kan kabarinsa a karanta masa suratu Yasin, wanda bai iya ba ya karanta tabaraka, wanda bai iya ba ya karanta kul huwallahu. Kuma risalar da suke kai kawo a kanta yau da gobe sun kasa fahimtar wannan nassi. Mai risala a inda ya kawo nassin wannan, a in menene ya dace a aikata da wanda yake cikin hali na fitar rai? A nan ne ya hakaito Ibn Habib ya ce an so a karanta ma mutumin da yake cikin halin fitar rai suratu Yasin, amma al-Imam Malik sai ya ce shi bai yadda ba a karanta domin hadisin bai inganta ba. To amma sai wai bayan mutum ya mutu za a zo a tsugunna a kan kabarinsa a karanta masa Yasin da tabara. Shi yasa sau da yawa za ka ga mutum yana karanta nassi ya je ya zo, amma saboda dakushewar fahimta sai ya kasa fahimtar abin da ake ciki. Wallahi muqaddima ta risala akwai tsagwaron ilimi tacicci mai yawa a cikinta, illa kasancewar karatun da ake mata ne ba karatu bane ba na fahimta. An gane ko? Mafi yawa kawai ana karatunta ne a zo a wuce, kuma ko da an gane to inda ya saba ma abin da yake al'ada da abin da mutane suke, to ba za a mika wuya a kansa. Yanzu misali na farko da muka tabayi, idan ka dauki a cikin muqaddimar farko a cikin tauhidi, anan sai yake cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi, sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, wa annahu lalle shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai yace fawqa arshihil majid bi zatihi, da zatin sa yana saman al'arshin sa wanda take mai girma. Shi me yake nini da haka? Tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar ma kansa daukaka akan al'arshi. Amma duk masu sharhin risala da yake galibin su asha'ira ne, in suka zo kan wannan nassi sai su yi masa tawili, su yi wata kwana-kwana, su barda hankalin mutum. Shi kuma nassi ne a bayyane cewa annahu fawqa arshihil majid bi zati, Ubangiji ta'ala da zatin sa yana kan al'arshin sa mai girma, kamar yadda ya faɗa ar-rahmanu 'alal arshi istawa, sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmi, amma dukkan wani wuri sama ko kasa wato akwai sanin Allah a wurin. To amma sai a raba da waccan aya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم الله بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. wanda Allah ya buda ayar da ilimi kuma sannan ya kulle ta da ilimi alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard yace shin baka da masaniyar cewa ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai sai yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ganawa ta mutum uku ba za ta taba kasancewa ba face ubangiji ta'ala shine na hudun su wala khamsatin illa huwa sadisuhum ganawa ta mutum biyar ba za ta taba kasancewa face ubangiji ta'ala shine na shiddan su wala adna min zalik ko abin da yake kasa da haka idan mutum biyu suka hadu suna ganawa to ubangiji ta'ala shine na uku su wala akthar ko sama da haka mutum bakwai idan suka hadu suna ganawa ubangiji ta'ala shine na takwas din su in su takwas ne shine na tara su sai yake cewa sun mai yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan in kiyama ta yi ubangiji ta'ala zai ba su labari dangane da duk abin da suka aikata a rayuwar su ta duniya sai yace inna allaha bi kulli shay'in alim domin ubangiji ta'ala game da dukkan komai masani ne to wannan aya abinda take tabbatarwa sanin Allah yana ko ina amma da zatin sa ya daukaka akan al'arshin sa amma daga an zo kan irin wannan nasi sai ai maka wani dan kewaye kewaye yanda ba za ka fahimta ba sai a wuce shi kuma ga yayin nasi ne malamai ma suka ce da can ahlus sunna abinda suke cewa wa annahu fawqa arshihi arshil majid to da aka samu wasu waɗanda suka fito suna cewa daukakar Allah akan al'arshin sa daukaka ce ma'anawiyya to anan malamai sai suka ƙara bi zatihi don haka yace wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi haka idan kai gaba a cikin muqaddimar a ƙarshen sai yake cewa wa annahu la yakmulu qawlu al-imani illa bil amal wala amal wala qawlun wa amalun illa bi niyya wala qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah yace fadar imani ba ta cika sai da aiki dan ka ce la ilaha illa allah ba za ta amfane ka ba sai ka dukufa akan yin aiki da abin da ta kunsa ta karantar sai yace fadar da aiki ba sa tabbata sai da niyya sai ka tsarkake kai dan allah fadar da aikin da niyyar yi dan Allah gaba ɗayan su ba sa tabbata sai ka dace ma sunna shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka in ka lura gashi cayayi an so a karanta ma wanda yake cikin halin fitar rai suratu yasin domin a cikin babu ma yuf'alu bil muqtada sai yace amma al-Imam Malik baya ganin cewa wannan al'amari ne wanda za a karba a yi aiki da shi domin hadisin bai inganta ba amma su sai bayan mutun ya mutu za a zo kan kabarin sa a ce a karanta masa yasin wanda bai iya ba ya karanta masa tabaraka alhadi zaka samu wanda zai fada haka a kadan ma tana iya yiwa ya sauke risala kusan su goma amma bai fahimce ba a ina ne ake karanta surati yasin kin in ma ya inganta ba sai bayan mutun ya mutu mutumin da yake cikin halin fitar rai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo karshen sura ta 11 a bangaren lissafi wato suratu hud wanda aya ta ayoyi uku na kusan karshe wanda kashedi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma wato waɗanda suka kafirce ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam na dunnacin da yi da duddubarin da yi akan kiransu izuwa kadaita ubangijinsa a cikin ibada ko kuma mu ce izuwa kadaita ubangijinsu wato a cikin ibada shine ubangiji ta'ala yake cewa wa kullil ladina la yu'minuna amalu ala makanatikum inna amilu ka fada ga waɗanda ba sa gasgata ka a matsayin manzo waɗanda ba sa kadaita ni a cikin ibada ce da su igimalu ala makanatikum wato ku yi aiki wato akan tafarkin ku da manhajin ku ma'ana manhajin ku na kafirci ku ci gaba da aiki akan sa inna amiluna mu ma masu aiki ne akan tafarkin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora mu. A nan karka fahimci cewa umarni ne Allah yake ba su na halaccin cewa su ci gaba da saba masa. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha. Ubangiji ta'ala baya umarni dangane da duk wasu miyagun ayyuka na alfasha. Wannan umarni shine malaman balaga suke kiran shi amru tahdid. Umarni wanda yake na kashedi. Wannan kwa ya yawaita a cikin Al-Qur'ani. Daya daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qul wa yake cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ubangiji ta'ala yace ce da su. Wannan Al-Qur'ani gaskiya ce tabbatacciya kasantacciya daga wajen Ubangiji. Faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani da shi, wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafirci. Kaga anan kashidi ne da barazana Allah yake musu, ba yana umarnin cewa wanda ya ga dama ya kafirce ma Al-Qur'ani. Haka can cikin suratul Zumar Ubangiji ta'ala ke cewa qulillahi a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tum min duni. Ce da su Ubangiji ta'ala wanda ya halicce ni ya turo ni a matsayin manzo, shi kadai nake bauta ma. An gane ku? Mukhlishan lahu dini kuma halin ina mai tsarkake ibada ta gare shi. Fa abudu ma shi'tum min duni, dan haka ku ci gaba da bauta ma duk wani abin da kuka so koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nan ma kashidi ne da barazana Ubangiji ta'ala yake ma waɗanda suka kafirce masa. Ya ishe mu misali a Hausa, idan yaro yana abin da bai dace ba, mahaifi yakan ce masa ci gaba da yi. Shin yana nihi ya ci gaba da wannan aiki? A'a, ya aikata, in ya aikata to ya san abin da zai biyo baya na uku ba. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wa kullil ladina la yu'minuna amalu ala makanatikum. Ka faɗa ga waɗanda ba sa imani da kai a matsayin manzo, ba sa kadaita ni a cikin ibada, ilmalu ku ci gaba da aiki ala makanatikum akan tafarkinku na kafirci kenan. Inna amiluna mu ma masu aiki ne akan tafarkinmu wanda yake na gaskiya. Wantaziru ku yi jiran abinda zai same mu. An gane ko kuma wantaziru ku yi jiran karshen al'amarin ku yaya zai kasance. Inna muntaziruna mu ma masu jiran abinda zai sauka ne akan ku na ukubar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce walillahi ghaibu samawati wal ard, na ga Allah sanin duk abinda ya fake a cikin samai da kasai. An gane ko? Idan aka ce al-ghaib, duk abin da ya fake game da ji da gani da shafa, abin da baka iya ganinsa da idanka, baka iya jinsa da kunnanka, baka iya dafa shi da hannunka, to wannan sunan shi ghaibu. Shine yace walillahi ghaibu samawati wal ard, duk wani abin da ya fake a cikin samai da kasai na ga Ubangiji subhanahu wata'ala saninsa. Domin ya gabata an gane ko, inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, wani abu a cikin samai ko a cikin kasai baya koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya san kowa da komai kuma ya lissafe su ya gidindike su. Sai ya ce wa ilayhi yurja'ul amru kullu, dukkan lamari gaba daya zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ake maida shi a karshe, ita ce makoma lahira. Kamar yadda ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, lamari a wannan yini na alkiyama a hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. Shi yake da wuka da nama, kuma shi zai sa kauta ma kowa da irin sakamakon abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya. Kamar yadda ya ce alalahul khalqu wal amru, sai ya ce tabarakallahu rabbul alamin. Shi ne ya ce wa ilayhi yurja'ul amru kullu, zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙarshe ake mai da dukkan al'amura. Ya yanke hukunci wanda yake na adalci. Sai ya ce fa abudu, dan haka ka kadaita shi a cikin ibada. An gane ko? Tunda lamari gaba daya a ƙarshe za a maida shi zuwa gare shi. Fa abudu, ka kadaita shi a cikin ibada, kar ka sanya masa kishiya. Wa tawakkal alaihi, ka dogara a kansa, ka amince da shi. An gane ko? Ka saki kowa ka kama Allah. Wannan gaba a cikin wannan aya daidai take da ayar da ke cikin sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani, suratul Fatiha. Iyyaka na'budu, kaga wannan daidai yake da fa'budu. Wa iyyaka nasta'in, daidai yake da wa tawakkal alayhi. a can kace iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ba ma bautawa waninka wa iyyaka nasta'in da kai kadai muke neman taimako ba ma neman taimakon wani in ba kai ba to dan haka anan yace fa abuduhu ka kadai tashi a cikin ibada sai yace wa tawakkal alaihi ka dogara akan sa kar ka dogara ga kowa wannan wato min babi kenan ta'if wannan min babi aqfi al-khas ala al-am domin tawakkali nau'i ne daga cikin nau'ika wadanda suke na ibada wanda baya halatta a sarrafa shi ga kowa illa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin duk wanda ya dogara ga wani Allah abinda babu wanda yake da iko akan shi face Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan ya kafirta ya zama mushriki an gane ku nan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ake fada aka ce masa wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi kenan tunda an ce dogara ga Ubangiji kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin dogaro bane ba ba za ka dogara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin matsayin sa bawa ne na Ubangiji subhanahu wataala wanda shi ma bai isa bai janyo ma kansa amfani daidai da misu kala zarra kamar yanda bai isa ba ya ije ma kansa wata cuta da mugunta ko yayewa daidai da misu kala zarra sai ya ce an gane ko can ko ya ce man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Ubangiji subhanahu wataala to Allah ya isan masa game da cimma duk abin da ya sa gaba yake nihin samu na alkhairin duniya da lahira kuma Allah ya isan masa dangane da samun tsaro da kariya dangane da duk abin da yake tsoro a rayuwarsa ta duniya ko makoma lahira sai ya ce wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malu Ubangijinka bi zaman tuba maraukani dangane da abin da kuke aikatawa kowa zai ga sakamakon abin da ya shuka idan kiyama ta yi kai zai insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 12 a bangaren lissafi kenan sura ta 12 ita ce suratu Yusuf wanda wannan shine sunanta wanda yake daya daya ba ta da wani suna face wannan suratu Yusuf ba san ta da wani suna face wannan kamar yanda Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna Al-Isaba wanda littafin yana bayani game da tantance su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo tarjuma ta Rafi Ibn Malik Az-Zuraki sai yake cewa Rafi Ibn Malik Az-Zuraki shine farkon wanda ya isa birnin Madina wato da suratu Yusuf bayan ya kulla mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren wato Aqaba an gane ko a daren Aqaba ta farko ya kulla mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai mutanen Madina gaba ɗaya shine farkon wanda ya isa birnin Madina da suratu Yusuf wannan na nuna mana ashe a wannan lokaci ma da wannan suna aka santa ba santa da wannan wani suna in ba wannan ba sababin da yasa aka ambace ta da wannan suna ake ce mata suratu Yusuf saboda kasancewar sura ce wadda ta yi bayani daki daki dangane da labarin annabi Yusuf wanda gaba ɗayanta har ƙarshenta wato labari ne dangane da annabi Yusuf alaihi salam da irin yanda lamarinsa ya kasance da ƴan uwansa da yanda kuma ƙarshen al'amari ya kasance wanda duk a cikin surori na Al-Qur'ani ba inda aka ambaci sunan Yusuf alaihi salam face cikin sura biyu sura ta farko ita ce suratul an'am Ubangiji ta'ala ke cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al-muhsinin الشاهد ويوسف سيتي وموسى وهارون وري نبيو عند الله يا أنبتي سننسا وتتكين سورة غافر وبنجي تعالى كيتي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب duk da cewa wasu malaman tafsiri suna cewa wannan Yusuf din ba annabi Yusuf bane ba wani Yusuf ne na daban to babu dalilin da ya nuna cewa ba shi bane ba kenan sai mu koma asali annabi Yusuf alaihi salam shi Allah yake nihi a wannan sura to dan haka banda wadannan surori biyu ba inda Allah ya ambaci sunan Annabi Yusuf a cikin Al-Qur'ani, dan haka wannan sura ta cancanci a kiraye ta da sunan suratu Yusuf, domin ita ce ta zo da labarin sa wato daki daki. Ita wannan sura, sura ce makkiya a bisa fada wadda take mafi rinjaye, wanda duk wasu maganganu malamai suka ce bai ma dace ba a waiwaya wadanda suke cewa madaniya ce. An gane ku sura ce wadda take makkiya, sai dai wasu malamai suna cewa ayoyi uku na farkonta wato su ayoyi ne wadanda suka sauka a birnin Madina. Don haka al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Al-Itqan sai yake cewa wannan fada fada ce wadda take mai rauni, la yuntafatu ilaihi, bai ma dace ba a waiwaya ga wannan fada, ka cokankinta tun daga farko har ƙarshe. An gane karkatugi daidai da aya ɗaya gaba ɗayan ta sura ce makkiya. Sannan ita wannan sura ta sauka wato bayan suratul Hud, sannan kuma kafin suratul Hijr, sannan a jerin saukar wato surori na Al-Qur'ani ita wannan sura ita ce sura ta 53. An gane ko a jerin kenan saukar surori na Al-Qur'ani ita ce sura ta 53. Adadin ayoyinta kamar yadda duk malaman kula da bangaren abin da ya shahi Al-Qur'ani ilimin sa ba su yi sabani ba, tana kunshe da aya 111. Aya 111 ita wannan sura take kunshe da ita. Sannan ita wannan sura akwai wasu abubuwa muhimmai wanda ta kunsa take karantar da wato muminai a cikinta, wanda farko dai ita sura tana bayani dangane da kissar Annabi Yusuf alaihi salam da yanda suka samu kaikawo tsakaninsa da ƴan uwansa da irin abubuwan da ya hadu da shi a rayuwarsa, wanda a ƙarƙashin wannan al'amari wato akwai karantarwa wadda take mai yawa ta dukkan wasu ɓangarori, sawa'an na rayuwa ko kuma ɓangare wanda yake na addini, wanda mumini zai iya ɗaukan darussa a ƙarƙashin haka. Wanda kuma ita surar tana bayanin cewa daga cikin mafalkai wato da bayi suke yi akwai mafalkin da ke kasancewa tabbas labari ne Ubangiji Ta'ala yake ba bawansa dangane da wani al'amari wanda yake na gaibu, wanda kamar yanda mafalki daman yanki ne daga cikin yanki wanda yake na annabta, duk wani annabi da duk wani manzo farkon annabtarsa wahayin da ake fara masa shine wato mafalki. An gane ko wanda wata shimfiɗa ce, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-salihatu yaraha fil nawm, farkon abinda aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na wahayi lokacin da Allah ya turo shi a matsayin annabi manzo tace kikkiawan mafarki. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya mafarki face sai mafarkin nan ya zo ya tabbata yanda ka san hasken asuba, ma'ana babu wani duhu, duk abin da yayi mafarki to haka ne. Wanda kuma in ka koma cikin suratul Saffat, Annabi Ibrahim alaihi salam mafarki yayi na yanka dan shi, an gane ko, yace qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabiri, wanda a karshe Ubangiji Ta'ala yace wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, Ubangiji Ta'ala yace muka kiraye shi muka ce ya kai Ibrahim tabbas ka gaskata mafarki. To dan haka kasancewar wani mafarki da bayi suke jama'a suke wannan wahayi ne, amma fa wannan ya kadanta ga annabawan Allah, duk abinda suka gani wannan tabbas ne wahayi ne daga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Dan haka zamu iske mafarkin da Annabi Yusuf alaihi salam ne. Sannan kuma anan surar tana tabbatar mana cewa sanin fassara ta mafarki wani ilimi ne na musamman da Ubangiji Ta'ala ke bada shi ga wanda ya so, wato daga cikin sa da hambayin sa, kyauta ce ta musamman wadda Allah yake dauka ya bada ta ga wanda ya so daga cikin bayansa, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yayi kyautar sanin mafarki ga Annabi Yusuf alaihi salam. Haka a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin sa Abubakar suna daga cikin wanda Allah ya sanar da su fassarar mafarki. To amma fa ba haka ba kawai, duk mafarkin da mutun ya zo yayi, akwai malami a zaune sai ka zo wai malam nayi mafarkin kaza a fassara mu, nayi mafarkin kaza a fassara mu. Kamar yanda akwai wani littafi, duk da cewa akwai ta cewa a kansa, littafin da ake kira shi Ta'birul Anam fi Ta'birul Manam na Abdul Gani An-Nablusi, wanda asali ya tattara fassarar mafarki na Muhammad ibn Sirin da ibn Shahin. An gane ko, wanda sai shi ya rattaba shi akan hurufi da shaqiya, babi babi ne. In kai mafarkin kaza kaza ne, in kai mafarkin kaza kaza ne, in kai mafarkin kaza kaza ne. To dan haka wannan akwai ta cewa a kansa, shi mafarki lalle abu ne wanda yake Ubangiji Ta'ala yana keɓantar wasu daga cikin bayinsa ya sanar da su, wato fassara ta mafarki. Sannan kuma wannan sura tana ƙara tabbatar mana cewa ashe yakan iya kasancewa ‘yan uwan juna makusanta ya zamanto junansu yana ma junansu hasada. Sai ku fito ciki ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, sai ya zamanto kuma kai da ɗan uwanka ba ku ga maciji, in ma kana hasadar shi ko yana hasadarka. Kamar yanda a nan za mu ga cewa ‘yan uwan Annabi Yusuf alaihi salam yanda suka yi hasadar shi, suka yi ƙoƙarin ƙulla makirci game da shi, amma a ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya tsiratar da shi. Don haka kar ka yi mamaki don an waye gari ɗan uwanka da jini yana hasadarka yana ƙetarka, wannan al’amari ne ba kanka farau ba, ya gabata tun a cikin manzanni wannan annabawan Allah. Sannan kuma wannan tana nuna mana irin tausasawa da kula ta Ubangiji Subhanahu wata'ala game da wanda ya zaɓa daga cikin bayinsa. Za mu ga irin yanda Ubangiji Ta'ala ya kula da Annabi Yusuf, ya keɓance shi da wasu abubuwa, yanda a ƙarshe kuma Ubangiji Ta'ala ya bashi ƙarshe wanda yake kyakkyawa. Sannan kuma wannan sura tana ƙara tabbatar mana cewa a dukkan lamarin jama'a abinda ake kallo ƙarshe ba farko ba. An gane ku? Yanzu ‘yan uwa Annabi Yusuf ana, a farko menene ba su kulla masa ba? To amma yaya ƙarshensu ya kasance? Ƙarshensu shi ne suka zo suka yi gaskiya a kan al’amarin da ya wakana tsakaninsu da ɗan uwansu Yusuf, sannan kuma suka koma ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da tuba. Tunda ne suka ce ƙalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khabirin qala la tatriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim. A ƙarshe ma har suka nemi cewa babansu ya roƙa musu gafara ta Ubangiji. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khabirin. Kenan dan haka mutun yayi wasu abubuwa a farko, wannan karka yanke masa hukunci akan haka. Ƙarshen al'amari shine ake lura da shi, wanda a ƙarshe gaya sun yi gaskiya akan al'amarinsu kuma sun tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wannan tana nuna mana yanda cewa jikokin Yaqubu alaihi salam su ne Banu Isra'il, ashe sun zauni wato ƙasar Masar domin kasancewar wato shi. An gane ku? Jikokin wannan Annabi Ibrahim alaihi salam nike ne su ne kenan Banu Isra'il, kenan sun zauna ƙasar Masar ƙasar su ci. Kamar yanda bayani zai zo, domin shi Annabi Yusuf alaihi salam ɗani na Yaqub, Yaqub kuwa ɗani na Ishaq, Ishaq kuma ɗani wanda yake na Ibrahim alaihi salam, wanda Yaqub shine ake kira da Isra'ilullahi, kamar yanda Allah ya ambace shi da wannan suna a cikin suratu Ali Imran da suratu Maryam. Ubangiji Ta'ala yake cewa kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurat. Da can fadarsa wa min zurriyati Ibrahim wa Isra'ila, sai ce wa mimman hadaina wajtabaina Isra'ila, anan Yaqub alaihi salam ake bi. Sannan kuma wannan sura ta ci gaba da bayanin wato shine lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ya ga cewa kansa farau, yanda jama'arsa suka hura wuta ta gaba da kiyayya tsakaninsu da shi, yanda kiyayyar Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da ita game da jama'ar da suke kusa da shi. To waɗanda suke na nesa ma ba su masa ba irin wannan kiyayya. Irin amminsa Abu Lahab, wanda Abu Lahab wan mahaifin Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama ne, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga kasuwa yana tafiya yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah. Abu Lahab yana bin sa daga baya yana cewa ƙarya yake wal iyazu billah. Har kuma lokacin da Allah ya saukar masa ayar da take cewa wa anzir ashiratakal aqrabi, ka galgadi danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai. Manzon Allah ya tara danginsa, manzon Allah ya yi tsaye a cikin su yana kiran su gida gida. Bayan ya kira su a dunkule, manzon Allah ya ringa kiran su. Manzon Allah yana cewa ku tsiratar da kanku game da azabar Allah, domin a yinin alkiyama bazan kulla muku wata tsiya, bazan wadatar da ku game da azabar Allah. Abu Lahab ya tashi ya miƙe yake cewa ali haza jama'atana, yanzu saboda wannan ne ka tattara mu ka tara mu? Sai ya ce taballaka, wanda taballaka abinda take nihi da Hausa Allah wadanka. Aljaza'u min jinsil amal, Ubangiji ta'ala sai ya turo sako na musamman wanda tsinuwa ce da la'anta akan Abu Lahab har izuwa kiyama. Tabbati yada abi lahabin watab, Ubangiji ta'ala ya ce hannayen Abu Lahab sun taɓe, sai ya ce kuma sun daɗa taɓewa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, dukiyarsa da duk abin da ya tsururuta a rayuwarsa Ubangiji ta'ala ya ce ba zai wadatar da shi game da azabar mu a gobe kiyama. Sayasla naran zata lahab, kuma da sannin in kiyama ta yi zai shiga wata wuta wadda take ma'abuciyar hababaka. Sai ya ce wa mra'atuhu, wato da matarsa hammalatal habab, wanda halinta mai ɗaukan wato kiraruwa ne, ma'ana na ƙaya ta jefa a kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin idan zai wuce wai ya taka. Ubangiji ta'ala ya ce fi jidiha, in kiyama ta yi a cikin wuta a wuyanta. Ubangiji ta'ala ya ce fi jidiha hablum min masad, akwai igiya wadda take ta kabar wuta. To kaga wannan cutuwan mahaifinsa ne fa ya masa irin wannan mummunar kalima, kuma shi ne fa in yana kiran jama'a yana cewa ƙarya yake. Da irin su Abu Sufyan kafin ya musulunta ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙwarai. Sai dai innal hasanati yuzhibun sayyi'at, tuban da ya musulunta ya tafiyar da duk abin da ya shuka a baya. Haka irin su An-Nadr ibn al-Harith, wanda in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana karantar da jama'a shi ma sai ya ce yana da labaru waɗanda sun fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kayatarwa da kyawu. An gane ku? Sai ya ringa cewa in haza illa asadirul awwalin, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana can cikin suratul A'raf, wa idza tutula alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in haza illa asadirul awwalin wa idza qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa'amdir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi azabin alim. Ga yanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To dan haka wannan kenan lallashi ne Allah yake ma manzonsa sallallahu alaihi wasallama na kusa da shi cutar wadda suka masa karye damu ba kan shi farau ba. Ga Annabi Yusuf alaihi salam, an gane ko? Annabi Yusuf alaihi salam ga ya cutar wadda ya hadu da ita da shi Annabi Yaqub alaihi salam daga waɗanda suka fi kusa da shi. ƴaƴansa suka ɗauki ɗansa wanda yake so yake ƙauna, suka je suka jefa shi rijiya. Kuma shi ɗan wanda suka jefa shi wannan rijiya kuma ƴan uwan shi ne waɗanda suke na kusa. Wanda kuma ƙa'ida kamar yadda Larabawa suke cewa ba abin da yafi ciwo a ce wanda yafi kusa da kai ya cuce ka. An gane ko? Wanda ɗabi'a ta ɗan adam wanda yafi kusa da kai, to abinda ake bukata duk wani alkhairi na duniya da lahira ka ringa nufatar shi da shi. Duk wani abin da zai zame masa matsala na sharri da mugunta a duniya ko a lahira ka yi kokarin nisanta shi ga dan uwanka. To amma sai aka wayi gari dan uwanka shine yake cutar da kai, ba abinda ya wuce wannan ciwo. Shine wani mawaki yake cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu mababatan, yake cewa alal mar'i min waqa'il husamil muhannadi, yace wanda yake na kusa da kai a ce ya zalunce kai, yace wallahi wannan shine yafi tsananin ciwo, yafi tsananin bacin rai, wannan shine yafi tsananin kona zuciya akan mutum a ce dan uwanka na kusa ya cuce ka ya zalunce ka. Yace wannan yafi wato sarin takobi, takobi ma wanda yake ce da jini na wuce kira hindu. Dan a wancan lokaci ana siffanta takobi na ƙwarai wanda aka kera shi wato a ƙasar Hindu. yace alal mar'i min waqa'il husamil muhannadi, wato ya fi ciwo akan mutum a ce dan uwanka na kusa ya zalunce ka sama da saran takobi wanda yake kirar hinka. To dan haka anan kenan dan na kusa da kai ya cutar da kai, karka damu. An gane kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama dangin shi na kusa su suka cutar da shi amma ya dau hakuri. Haka annabi Yusuf alaihi salam da annabi Yaqub mahaifin nasu. Sannan kuma wannan sura tana nuna mana irin daukan hakuri da juriya, wato ta annabawan Allah, irin hakurin da annabi Yaqub ya dauka da irin yanda shi annabi wannan Yusuf alaihi salam ya dauka. An zo an ba sa labarin cewa ɗansa ya bace, kuma aka sake dawowa aka ce ɗan shi ɗaya hannu an sake tsare shi a can, amma ya dau hakuri ya jure da shi wanda wato aka musguna masa shi annabi Yusuf kenan. Dan haka anan wannan karantarwa ce, duk abin da ya same ka na musiba ka dau hakuri, in ka dau hakuri to kana da ƙarshe wanda yake kyakkyawa a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sannan kuma wannan sura tana bayani dangane da wato hijira ta wato jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina. An gane ko, kamar misali ishara ce take cewa jama'ar sa wato za su kaurace su tashi su koma su iske shi birnin Madina, kamar yanda annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya ci sarauta a ƙasar Masar gaba ɗayan dangin nasa ya nemi cewa su kauro nan, da mahaifinsa da mahaifiyarsa da sauran jama'a dangin shi gaba ɗaya suka kauro nan. An gane ko, lokacin da ya tura sakon cewa aje a zo gaba ɗaya danginsa su kauro su yi hijira su dawo nan Masar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya koma Madina duk jama'ar da suka yi imani da shi tashi suka yi suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Madina. Sannan kuma wannan sura tana bayani dangane da wato tarihin al'ummu da irin yadda suke da wayewa da ci gaba, musamman mutanen annabi Yusuf a wannan lokaci yadda suke da wayewa, da yadda suke da tsari na tafiyar da ƙasa, da yadda kuma suke da tsari wanda yake na saye da sayarwa da kuma ukuba ga duk wani wanda yake mai laifi, da wanda ke nuna cewa yaro in an tsince shi a wannan lokaci a shari'a su to kawai za a dauke shi a matsayin bawa. Sannan kuma farawo in an kama shi sakamakon shi shine a bautar da shi. An gane ko, da yanda kuma tsari wanda yake na kurkuku gidan kasu yake, wanda duk a cikin wannan sura zamu ga bayani ne wanda Ubangiji ta'ala yake mana na yanda al'ummun da suka gabace mu suke da wayewa akan tsari wanda yake na tafiyar da ƙasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. إذا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَنجي تعالى كي تشوا ألف لام را وند ودنن حرفا ني ودند سكي نببكو ألف لام را wanda bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan harfa da Ubangiji ta'ala ke buɗa farkon wasu surori na Al-Qur'ani tun a tafsirin suratul Baqara, wanda a dangane da waɗannan harfa na babbaku wanda Ubangiji ta'ala yake buɗa irin waɗannan surori da su, malaman tafsiri suna da maganganu kusan magana 30, kamar yadda Ibn Ashur Allah ya ji kansa sai da ya zano su a cikin littafinsa At-Tahrir wa At-Tanwir, kauli wanda ya fi kusa shine waɗannan harfa Ubangiji Ta'ala na buɗa waɗannan sururi da su domin nuna wato gagara ta Al-Qur'ani da bayani game da kasancewar Al-Qur'ani daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake. Dan haka kalubale ne ga Larabawa waɗanda suke da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkiri wannan Al-Qur'ani. To gaya in sun isa su zo wato da zance wanda yake da kyakkyawan tsari wanda ke cike da fasaha da balaga irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da na Al-Qur'ani, domin su ma Larabawa ne, yaren da yake magana da shi suke magana. Don haka mafi yawan malamai in sun zo tafsirin wannan aya wannan wato harfa sai su ce Allahu a'lam bi muradihi bihi, Ubangiji Ta'ala shi ne masani dangane da abin da yake nihi da waɗannan harfa, amma wasu sun yi ƙoƙarin fasara su irin su Abdullahi ɗan Abbas da sauran magabata. Don haka dai abin da ya fi dacewa in ma ka ce harfa ne wanda Ubangiji Ta'ala ke nuna gagara ta Al-Qur'ani, da yanda Al-Qur'ani yake cike da kyakkyawan tsari da fasaha da balaga, wanda kuma kalubale ne Allah yake ma Larabawa in sun isa su zo da kwatancinsa. An gane ku? Sai ya ce tilka ayatul kitabil mubin, wannan wato ayoyi ne, wannan sura ke ne, ishara ne ila hadhihi sura, ayatul kitabil mubin ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani. In ma mabayyani anan littafi ne wanda yake a bayyane yake, wato babu wani duhu-duhu tare da shi, ko kuma littafi ne wanda yake mai bayyanar da halak da haram, wato da sauran dukkan wasu hukunce-hukunce, wanda wannan sifa ce ta Al-Qur'ani, wanda Al-Qur'ani littafi ne wanda yayi bayani ɗaya bayan ɗaya game da duk abin da bayi suka bukatuwa zuwa gare shi na halak da haram, da duk wani abu wanda yake na rayuwa ta duniya da makoma lahira, wanda addini ya tsara ma al'umma, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in, mu ne muka saukar maka da wannan littafi wato dan yin bayani game da dukkan komai. Kina Al-Qur'ani shi yayi bayani shine Ubangiji Ta'ala ya ambace shi da cewa littafi ne wanda yake al-rubi, shine yace tilka, wato wannan kenan sura da ake karanta maka, ayatul kitabil mubin, Ubangiji Ta'ala yace ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani ko kuma mai bayyanar da halak da haram, shine Al-Qur'ani. Inna anzalnahu, Ubangiji Ta'ala yace lalle mu muka saukar da wannan littafi Qur'anan, wanda halinsa wato abin karatu ne arabiyan wanda yake yare wanda yake na Larabci, la'allakum ta'qilun, Ubangiji Ta'ala yace dan ku hankalta ku fahimci wato abin da yake cikin sa. An gane ku? Dan haka Ubangiji Ta'ala ya saukar da shi da yaren ku, wanda ka'ida duk wani manzo da Allah yake turowa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah yana turo shi da yaren jama'arsa, kamar yadda yake wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum, gabaninka Ubangiji Ta'ala yace bamu turo da wani manzo face sai da yaren jama'arsa dan ya bayyana musu sakon da muka turo da shi su gane su fahimta. An gane ku? Dan haka anan Allah yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, wannan littafi mu ne muka saukar da shi Qur'anan, wanda halinsa wannan mansubun ne alal hal, kenan abun karatu ne Qur'ani bi ma'ana al-maqru. An gane ku? Shine Ubangiji ta ashi kaman can da Ubangiji Ta'ala yake cewa, shine anan kenan yake cewa inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan, lalle mu ne muka saukar da shi Qur'anan, halinsa abun karatu ne arabiyyan wanda yake kuma yaren Larabci, la'allakum ta'qilun, wato dan ku hankalta ku fahimci abin da yake cikin sa na dokoki. Don haka a can Ubangiji Ta'ala yake cewa walau nazzalnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan, wannan littafi da kazo da shi Ubangiji Ta'ala yace walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan, da mun maida shi cewa abun karatu ne wanda yake na gwaranci, domin duk wani harshe wanda yake ba Larabci ba sunan shi gwaranci. An gane ko? Ba kamar yanda mu a Hausa anan duk wanda baya jin Hausa shine ake nihi da baranci. To amma in ka dawo a ka'ida ta shari'a hatta da yaran Hausa baranci duk harshen da ba Larabci ba to sunan sa baranci shine. Allah ya ce da mun mai da wannan alqur'ani ya zamanto yare ne wanda yake baranci. Laqalu da jama'ar ka sun ce laula fusilat ayatu, me ya hana a rabe mana ayoyin sa daki daki ai mana bayani irin yanda zamu fahimta? A ajamiyun wa arabi, yanzu littafi ya zamanto gwaranci kuma manzon da aka turo ya zamanto ga larabi? Da haka za su faɗa. Abinda ma za su ba da amsa ne Ubangiji ta'ala yake ba da labari, domin ya san abin da ake ciki, ya san abin da aka ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance. To don haka alqur'ani anan Allah yana tabbatar mana alqur'ani yare ne wanda yake na larabci, kamar yanda yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, sai ya ce bi lisanin arabiyyin mubin. Ubangiji ta'ala ya ce wa innahu shi wannan alqur'ani latanzilu rabbil alamin, saukakke ne daga wajen Ubangijin halittu gaba daya. Nazala bihi ruhul amin, Jibrilu alaihi salam wa ran tsarki wanda yake amintacce shine ya sauka da wannan alqur'ani ala qalbika a bisa zuciyarka, litakuna minal munzirin dan ka zamanto daga cikin masu gargadin jama'a, bi lisanin arabiyyin mubin da harshe wanda yake na larabci wanda yake cike da fasaha. Shine anan Ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar da wannan alqur'ani, wannan littafi Qur'anin wanda halinsa abun karatu ne arabiyyan yare wanda yake na larabci, la'allakum ta'qilun, dan ku hankalta ku fahimci abinda ake faɗa muku. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, Ubangiji ta'ala yace mu ke karanta maka mafi kyawun labarai, bima auhayna ilayka hadhal qur'an, dangane da abinda muka yi maka wahayi na wannan alqur'ani. Anan karka takaita ma'anar ka dauki suratu Yusuf, kissar da take ciki ita ce ta kowace kissa kyawu daga cikin kissosi na alqur'ani, a'a ba haka ba ake ne. Kissa ta alqur'ani in ka dangana ta ga duk wani abu da yake ba alqur'ani ba, to kissa ta alqur'ani ita ce tafi shi kyau. An gane ko? Ita ce ta kowace kissa kyau. Duk wani labari bai kai ba labari na alqur'ani, domin labari na alqur'ani labari ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Don haka yace nahnu naqussu 'alaika, mu ne muke karanta maka ahsanal qasasi, wato mafi kyawun wato labarai, bima auhayna ilayka hadhal qur'an, dangane da abinda muka yi maka wahayi na wannan alqur'ani. Kaga anan me Allah yake nuna mana? Yana nuna mana tabbacin gaskiya ta manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da yake faɗa yake bada labari, Ubangiji ta'ala ne yake kissanta masa wannan labari, sannan shi ya isar ma jama'a. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa in kunta min qablihi, yake cewa tabbas ka kasance gabanin sauka alqur'ani, in anan sai ka dauke ta bi ma'ana qad, ai tabbas ka kasance gabanin saukar alqur'ani, laminal gafilina, wato kana daga cikin maraukana waɗanda ba su san ba wannan kissa. Raukanar da ake nihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan shine rashin sanin wannan kissa. Kafin Allah ya saukar masa da alqur'ani bai san ba da wannan labari na annabi Yusuf. An gane ku? Sai ya ce idza qala yusuf li abihi, ka ba mutanenka labari lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa ga mahaifinsa, ya abati, ya ce ya babana, inni ra'aitu ahada ashara kawkaba, ya ce lalle ni na yi mafalkin tauraro 11, washamsa wal kamara, na yi mafalkin rana da wata, wato da taurarin nan gaba ɗayansu, ra'aitu muli sajidi, ya ce na gansu suna masu dukawa suna mun sujada, haka na gani a mafarki. Anan me zamu iya ganewa? Ashe ya kamata tsakanin da da uba akwai shawarwari dangane da duk wasu abubuwa wanda suka tunkari da ya kamata ya kai ma mahaifinsa shawara. Mafarkin da yi ne anan ya zo ya faɗa ma mahaifinsa, ya ce masa ya baba, ya ce na ga tauraro 11, na ga rana da wata gaba ɗayansu, wato sun duka suna mun sujada. Kala sai mahaifin nasa ya ce masa, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kar ka sake ka ba ƴan uwanka labarin mafarkinka. An gane ku? Fai kidu laka kaida, in har ka sake ka ba su labari to za su yi maka hasada, su kulla maka wani makaru. Abinda ake nihi da alkaid wato shine kayi kokarin cutar da mutum ta hanyar da baya zato baya tsammani a goye, shine ake kira da kai. Shine yace la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kar ka sake ka ba wato ƴan uwanka labarin mafarkin da kai fa yake dulaka kaida, wato sai su kulla maka makirci. An gane ko sai maka hasada akan ni'imar Allah ya maka. Don haka wannan shine kamar yadda muka yi bayani, ashe akan samu ƴan uwan juna junan su ya ma juna hasada, wanda kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Kuma wannan don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda ke cikin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ar-ru'ya as-salihatu min al-mu'min wal hulm min ash-shaytan wal hulm min ash-shaytan. Manzon Allah yake kyaukyawan mafarki da bawa yake yi, wannan ni'ima ce ta musamman daga Ubangiji subhanahu wata'ala da ke jaddada ma bayinsa. Sai ya ce amma irin wannan rikitaccen mafarki wanda mutum zai yi yana tsoro ka tashi a rikice, manzo Allah ya ce wannan duka aikin shaitani ne. Don haka sai ya ce fa iza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddis bihi illa man yuhibbu, idan dayan ku ya ga mafarki yayi mafarkin da yake so yake kauna kana murna, manzo Allah ya ce kar ka sake ka ba kowa labari sai wanda kake so kake kauna, sai masoyinka. An gane ku? Domin wanda yake ba masoyinka ba zaka iya zuwa ka bashi labarin mafarkin da kai, amma sai ya maka hasada yayi kokarin yaya za a yi yaya zai iya gama da kai. Dan haka duk abin da kai mafarki mai kyau kenan sai ka tankade ka rauraye ka ga wane ne masoyinka, to shi zaka iya ba labarin mafarkin da kai. Wannan fa ana magana fa ga mafarki. To ina ga wata ni'ima wadda take a tabbaci wadda Allah ya jaddada maka. Kenan sai wanda yake masoyinka shi zaka yi kokarin ka bashi labarin kenan irin yanayin da kake ciki da halin da kake ciki na ni'imomin da Ubangiji subhanahu wataala ya jaddada ma. Haka duk wani abin da ya same ka na bacin rai da damuwa to ba kowa yake buƙatar ka faɗa ma ba, masoyinka shi zaka faɗa ma, domin in yana da halin kawo maka taimako akan fitar da kai daga cikin wannan tsanani ya kawo maka. Amma wanda yake makiyinka in ka bashi labarin yanayin da kake ciki na kunci, to shi farin ciki zai yi ya ringa fatan cewa ka ƙara wato fadawa cikin wani kunci wanda yake na daban. Don haka dai anan sai manzo Allah ya ce idan ɗayan ku yayi mafarkin abin da yake so yake kauna, kar ya ba kowa labari sai wanda yake so, kenan fala yuhaddis bihi illa man yuhib, kar ya ba kowa labari sai wanda yake so. Sai yace wa idza ra'a ahadukum ma yakra, idan dayan ku ya ga abin da yake ki yake kyama a mafarki, manzo Allah yace li yata'awwad billahi min sharriha wa min sharri shaytan, ya nemi tsari da kariya ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da sharrin wannan mafarki da sharrin shaytani. An gane ko? Wal yatuful salasa, manzo Allah yace yayi tufi wato so uku, a wata riwaya shine kenan a hagunkin sa, sai kai tufi a hagunkin ka so uku. Kinan yaya za ka faɗa caya wani ya ta'awwaz billahi min sharri ha wa min sharri shaytan, kinan don haka sai ka ce a'udhu billahi min sharri ma ra'aytu fi manami. An gane ko? Wa min sharri shaytani an yadurrani fi dini wa dunyaya. An gane shine kinan iya abinda za ka fassara wannan, ko kuma Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami wa min sharri shaytan, ya Allah ina neman tsari da kariya taka game da sharri da muguntar abin da nayi na mafarki da sharrin shaytani. Kenan inda yaran Hausa ma zaka fada haka zaka fada. Sai yace wal yatuful salasan, sai yi tufi a hagunkin sa wato so uku. Sai yace wala yuhaddis bihi ahadan fa innaha lan tadurruhu, kar ya sake ya ba wani labarin wannan mafarki da yayi mummuna. Wannan mafarki in dai yayi wannan isti'aza kuma bai bada labari ba, to wannan mafarki ba zai cutar da shi ba. Kenan kaga anan ba sai ka bata lokaci ba ka ringa tafiya a fassara maka wannan mafarki. In kyaukyawan mafarki ne kai kai godiya ga Ubangiji subhanahu wataala, ni'ima ce ta musamman wanda ta cancanci ka gode wa Ubangijinka, kuma kar ka ba kowa labari sai masoyinka. Idan kai mafarki ya dame ka ka firgita hankalinka ya tashi, to kai isti'aza da zaran ka farka kai tuhi so uku, sannan kuma karka ba kowa labari, an gane ko karka sake ka ba wani labari ko masoyinka karka ba shi labari. Wannan mafarki manzon Allah yace da izinin Allah ba zai cutar da kai ba. Sai yace inna shaytana lil insani aduwwun mubin, lalle shaytani wato game da ƴaƴan adam makiyi ne wanda yake mai bayyanar da kiyayya. Shaytani matsayinsa ga dan adam makiyi ne wato wanda yake mabayyanin kiyayya, kamar yanda tsohuwar gaba ce tun daga mahaifanmu na farko Adam da Hawwa, an gane ko gaba ce wanda take da asali, wanda a kullum fama yake ta yaya za a yi halakar da dan adam, kamar yanda yace la'aqa udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakiri. Sai yace wa kadhalika, an gane ku, to dan haka kenan shi mafarki mai kyau, wannan wata ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kyawawan mafarki ga mutumin kwarai yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta, an gane ku, mutumin kwarai yayi mafarki mai kyau wani yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta. Malamai suka ce annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wato an kwashi tsawon shekara 23 ana saukan masa da alqur'ani, wanda duk shekara ko wata 12 ce, kenan sai kai wata 6 so 46 shine zai baka shekara kenan 23, an gane ko, kamar misali wani yanki ne kana da kaso daya daga cikin kashi 46 na annabta, kenan mutumin kwarai idan yayi mafarki kyautawa kamar an bashi kashi 1 daga cikin kashi 46 na annabta. Shekara 23 in ka kasa kowace shekara kashi 2, kenan ka kasa ta kashi 2 abinda za ta baka wata 6 so 46, wanda bayani ya gabata farkon abinda aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na wahayi shine mafarki wanda yake kyaukyawa. To dan haka wannan mafarki ne ba annaban Allah yayi, kuma mafarki ne wanda yake tabbas, wanda bayani dangane da karshen mafarkin zai zo. Sai yace wa kadhalika yajtabika rabbuka, wato kamar yanda Ubangiji ta'ala ya maka wannan ni'ima kenan ta wannan mafarki, yajtabika rabbuka haka Ubangijinka yake zabar ka, an gane ku, kai Annabi Yusuf, wa yu'allimuka, Ubangiji ta'ala ya sanar da kai min ta'awilil ahadith, wato game da fassarar mafarki, an gane ku, zabi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba Annabi Yusuf kuma ya sanar da shi fassarar mafarki, kenan wannan yana daga cikin mu'jizar da Ubangiji ta'ala ya masa, ya karfafe shi sanin mafarki, wanda zamu iske da ya shiga cikin kurkuku, mutum biyu sun zo sun ba shi labarin cewa sun yi mafarki, kuma kai tsaye ya ba su labarin mafarkin, ya ce kuma ga yanda karshen mafarkin nasu zai kasance. Sai ya ce wa yutimmu ni'imatahu alayka, Ubangiji ta'ala na cika ni'imarsa a kanka, wa ala ali yaquba, hakanan a kan iyalin Annabi Yaqub, kama atammaha ala abawaika, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya cika wannan ni'ima tashi a kanka, wannan ala abawaika akan mahaifanka, min qablu, wato gabanin haka sune Ibrahim wa Ishaq, Ibrahim da Ishaq domin mahaifa ne waɗanda suke ga Annabi Yusuf. Kaga anan zamu lura cewa ashe kaka uba ne, wasa na tsakanin kaka da shika bai taso ba, duk jikan da yayi wasa da kakan shi to yayi wasa da mahaifin shi, kamar yanda Ibrahim da Ishaq anan Ubangiji ta'ala ya ambace su cewa uwaye ne ga Annabi Yusuf, da yace kama atammaha, kamar yanda Allah ya cika ni'imarsa ala abawaika, wato ga uwayenka, min qablu, gabaninka kenan shine Ibrahim da Ishaq, Ubangiji ta'ala ya cika ni'imarsa akan su domin ya ba su annabta, kamar yanda kai ma ya baka annabta, ni'imar da Allah ya cika ga Annabi Yusuf anan wato ita ce annabta da Allah ya bashi, shine ya ce wa yutimmu ni'imatahu alayka wa ala ali yaqub, da su iyalin Yaqub, kama atammaha, kamar yanda ya cika wannan ni'ima ala abawaika, ga mahaifanka, min qablu, gabaninka, mahaifan su ne Ibrahim da Ishaq, domin shi Ishaq ɗani ne Ibrahim alayhi salam, wanda kuma Ishaq shi ya haifi Yaqub, wanda Yaqub alayhi salam wato shi ya haifi Annabi Yusuf alayhi salam. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa innal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim sai ya ce yusuf ibn yaqub ibn ibrahim ibn ishaq ibn ibrahim mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja kinan ya to shine annabi yusuf dan yaqub dan ishaq dan ibrahim sai yace inna rabbaka wato lalle ubangijinka alimun masani ne game da halayen bayansa hakimun kuma mai hikima ne baya dura abu sai a mahallin da ya dace da shi an gane ku baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi don haka ubangiji ta'ala ya zabi ka ya baka annabta kamar yanda ya zabi mahaifanka gabaninka sune ishaqa wato da annabi ibrahim nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.